بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta asabar a yau muna 19 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 17 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi na Usulul Iman littafi da yake mana bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanda suke bayani akan imani wallafar babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masjidu Uthman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu rikinan unguwar Lulwani Kotas anan cikin garin Bauchi a darasin mu da ya gabata mun karanta hadisi na farko karkashin babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bihi hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi da yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace Allah ta'ala yace ana aghna shirkai an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ta'ala yana cewa ni ne mafi wadatan masu wato tarayya game da tarayyan da suke yi min duk wanda yayi wani aiki kuma yayi min tarayya da wani a cikin wannan aikin to na bashi da shirkan sa bana bukatun aikin sa kuma zai gamu da narkon azaba a ranar tashin alkiyama mun ji a satin da ya gabata cewa wannan hadisin yana nuna mana cewa wato a duk wani aiki da mutum zai yi dole ne ya yi shi ma Allah shi kadai sannan kuma ya yi shi don Allah shi kadai musamman abin da ya shafi aikin da ake neman lahira da shi duk wani aikin da ake neman lahira da shi idan mutum ya yi ma Allah tarayya da a cikin wannan aikin ko kuma yayi dan wani ya yaba ko dan wani ya gani koma bayan Allah subhanahu wataala to babu shakka zai asaran wannan aiki kuma zai tashi cikin wadanda ayyukan su ba za su amfani su barin tashi alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu tashi akan hadisi na biyu insha Allah taala ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi khamsi kalimati إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم وانا الحديث an karbo shi daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi yake cewa qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi khamsi kalimatin manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya wato ainifin tashi a cikin mu ya tsaya a gaban mu sai fada mana wasu kalmomi guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune sai ya miƙe sai ya fada mana wasu kalmomi guda biyar yace da mu na farko inna allaha azza wa jalla la yana lallai Allah mai girma da daukaka baya bacci wala yanbaghi lahu an yana kuma ma bai dace ga Allah bai bacci Allah bai bacci kuma bai dacewa a ce Allah madaukakin sarki yana bacci dan dama ya fada game da siffansa yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah ko yangadi baya daukan sa ballanta na bacci babu randa za a wayi gari a ce Allah madaukakin sarki yayi bacci domin duk wanda yake da bacci yake bacci to yana da wata siffa ta na kasa siffan da yake da ita na kasa shine na farko duk abinda aka yi a lokacin da yake bacci bai san me faru ba ko menene aka yi san da yake bacci a kusa da shi duk abinda aka yi bai san me faru ba sannan na biyu kuma a lokacin da zai yi bacci din nan magagin bacci yana iya daukan sa saboda ga shi a karin kansa yana iya yin abin da bai san me yake yi ba saboda bacci sannan kuma na uku shine in yayi bacci zai mafarki wannan mafarkin da yayi kuma galibi ba kasafai ya cika ma tabbatuwa ba wani lokaci saboda ka mafarkin da yayi labari ne wataƙila zai yi mafarkin wani abin da ya sani a asalin rayuwa ma abin bai saba faruwa ba bai saba faruwa ba zai mafarkin kulli ya ta yi magana zai mafarkin kare yayi dariya ko yayi kaza duk a cikin mafarki wanda kuma yayi bai saba ganin haka ya faru ba waki'i abin da ya saba faruwa ya saba mu haka saboda haka zai zamana cewa yayi mafarki kuma mafarkin da yayi ba lalle ya zama tabbaci ba saboda haka duk wanda yake bacci to yana da sifofi na kasa yana da kasa ta tare da shi sannan kuma babban abin da yake jawo bacci shine wato gajiya daga cikin abin da yake jawo bacci akwai gajiya Allah kuma baya gajiya dan da ya halicci samai da kasai yace wala qad khalaqana samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin sai ce ma masana min luhub mun halicci samai da kasai a kwana bakwai Allah kuma yace ba wani gajiya da ya shafe ba mu gaji ba saboda haka Allah subhanahu wataala shi baya gajiya duk wanda kuma yake bacci to akwai gajiya da tare da shi akwai gajiya da tare da shi dan haka bacci yana daga cikin sifofi na nakasa da Allah subhanahu wataala ya tsara fididan halittu akai mutane suna bacci dabbobi suna bacci kaji suna bacci tsuntsaye suna bacci duk wata halitta na kasashiya tana bacci Allah kuma baya bacci subhanahu wataala saboda haka Allah baya bacci kuma ma baya dacewa a ce Allah subhanahu wataala yana bacci bai dace a ce Allah yana bacci ba shine inna allaha la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama Allah madaukakin sarki baya bacci kuma bai dacewa ma a ce Allah subhanahu wataala yana bacci sam siffan bacci bata dace da Allah ba bai dace ba a ce Allah yayi bacci eh kaga wannan yana ƙara nuna mana cewa musamman wato falala da daraja na tashi cikin dare mutum yayi sallah yayi ibada dan lokacin kowa yana bacci Allah kuma baya bacci ke sa wani malami yake cewa la tazliman idza ma kunta muqtadira in ka samu damar zalunci to kai hakuri ka danna zuciyarka kan karkai yace fa zulmu yuji'u uqbahu ila an-nadab domin shi zalunci karshen sa yana jama mutum na dama ne sai ce tanamu ainaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanin idaninka suna bacci kai duk bayan ka gama zaluncin ka da rana duk abin da zakai ka gama yi za kuma ka je kai bacci shi ko wanda ka zalunce shi yana nan a fadake a farke yana ta maka addu'a Allah kuma baya bacci Allah bai bacci subhanahu wataala saboda haka shi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah baya bacci kuma ko gengedi Allah madaukakin sarki baya yi daka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna allaha la yanam manzon Allah yace Allah madaukakin sarki baya bacci wala yambaghi lahu an yanam. Allah kuma bai dacewa ga Allah subhanahu wata'ala ya bacci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana saukar da sikeli sannan kuma yana daga sikeli, yana saukar da sikeli yana kuma daga sikeli. To me yake nufi da wannan? Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki mishi rahama a cikin sharhin da yayi sahihu Muslim yake cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace yace wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallama yakhfidul qista wa yarfa'uhu faqala al-qadhi iyad bi litafin ash-shifa yana cewa qala al-harwawi qala al-imam al-harwi qala ibn qutayba al-qistu al-mizan yace ma'anan al-qistu anan shine mizani wanda za a yi gwajin ayyukan bayi ran tashin al-qiyama shine Allah yace wa nadu al-mawazin al-qista liyawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsu shay'a wannan shine yarfa'ul qista kaga nadu'ul mawazin al-qista Allah ba ya kawo su a jere ya kawo su a hade saboda haka yace wa summiya qistan li'anna al-qista al-adl an kira shi da al-qistu saboda al-qistu yana nufin adalci wa bil mizan yaqul adl adalci kuma zai auku ne ta hanyar mizani in an gwada ayyukan kowa alherin sa da kuma sharrin sa yace wal muradu abinda ake nufi shine anna Allah ta'ala yaghfiru al mizana wa yarfa'uhu bima yuzinu min a'malil ibad al murtafi'a wa yuzinu min arzaqihim an nazila malam yake cewa abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki zai saukar da sikeli ya kuma daga shi saboda abinda za a gwada na ayyukan bayi ran tashin alkiyama za a zo a gwada ayyukan bayi Allah ya ce wal waznu yawma idhnil haq ran tashin alkiyama mizani gaskiya ne akwai mizani sai ce to faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimuna wanda mizanin su yayi nauyi sune wanda suka rabauta wanda kuma mizanin su yayi sako-sako ba nauyi da ayyukan alheri to wannan sune suka yi asaran kawukan su saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci dangane da ayoyin Allah almuhim anan shine abinda alqadi ya zake nufi anan shine ma'anar Allah yana daga sikeli ya kuma sauke shi shine wanda yazo da ayyukan alheri zai zama cikin fa'an maman saqulat mawazinu mizanin ayyukan sa na alheri za su yi sama wanda yazo da ayyukan banza kuma to ayyukan sa za na alheri za su yi kasa sai zama cikin amman khaffat mawazinu sai zama ayyukan sa sun yi kasa ina fatan muna fahimta daga sai zama wannan shine yarfa'ul qista wa yakhfidul qista wa yarfa'uhu wasu daga cikin malamai suka ce a almuradu bil qisti arrizqu alladhi huwa qistu kulli makhluqin yakhfiduhu fa yaqturuhu wa yarfa'uhu fa yuwassi'uhu Allah ta'ala yana daga mizani kuma sauke shi wasu malamai suka ce mizani shine arzikin bayi Allah yana daga arzikin bayi ya sauke shi ma'ana shine yana fada da arzikin wanda ya ga dama ya kuma kuntata arzikin wanda ya ga dama ya ba mu wannan yalwataccen arziki ya kuma ba mu wannan kuntataccen arziki qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah shine yake shimfida arzikin wanda ya ga dama cikin bayinsa shine kuma yake kuntata arzikin wanda ya ga dama cikin bayinsa shine yace wa mat'uhunna alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf Allah yace in kun zo sakin mata za ku sake su to ku ba su kyauta mutatu talat sai yace wanda aka yalwata masa arzikin sa yayi gurgudan yalwan sa wanda aka kuntata masa arzikin sa kuma yayi gurgudan kuncin arzikin sa kenan Allah ma da kanshi ya sani cewa akwai masu yalwataccen arziki akwai masu kuntataccen arziki shi yasa wajen ciyarwa ma ya saukar da ciyarwan daki daki liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq imma ataahu Allah mai yalwan arziki ya ciyar daga yalwan arzikin sa wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikin sa ya ci daga wato ainifin ya ciyar daga yalwan arzikin sa wanda Allah ya kuntata masa kuma ya ci daga kuntataccen arzikin sa to wannan shine wasu malamai suka ce wannan yarfaul qista wa yaghfiruhu yana ishara ne zuwa ga fadin Allah ta'ala da yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kullun yana cikin sha'anin bayin sa kowa na roƙon sa ya ba mu wani ya kwace daga wajen wani ya ba mu wani lafiya ya jarabci wanda rashin lafiya ya ba mu wani mulki ya kwace a wajen wani ya sa wani dariya ya sa wani kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kullun yana cikin sha'anin bayin sa subhanahu wa ta'ala saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake nufi da yace yarfa'ul qista yakhfidul qista wa yarfa'uhu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yace yurfa'u ilayhi amalul layli bin nahari wa amalun nahari bil layl manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalul layli Allah madaukakin sarki ana kai masa ayyukan da bayi suka aikata da rana gabanin ayyukan da aka aikata da daddare sannan Allah madaukakin sarki ana kai masa ayyukan da bayi suka aikata da daddare gabanin akai masa ayyukan da aka aikata da rana to wannan me yake nufi zai zama kamar akwai kongabakon baya kenan an ce ana kawo ayyukan dare kafin ayyukan rana sannan kuma ana kawo ayyukan rana kafin ayyukan dare amma hakikanin gaskiya shine babu cin karo tsakanin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu cin karo tsakanin wancan bangaren da kuma shi wannan bangare na biyu abinda zamu fahimta a wannan hadisin shine zamu fahimci idan mun dauko wani hadisi wanda yazo da wata riwaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yurfa'u ilaihi amalul layli bin nahari liyatuba musi'un nahari wa yurfa'u ilaihi amalul layli bin nahari liyatuba musi'un layli wa amalul nahari bil layli liyatuba musi'un nahari hatta tadrua shamsu min magharibiha Allah ana kawo masa ayyukan da bayi suka aikata da daddare da rana ayyukan da muka aikata yanzu da rana to daddare da akai shi wajen Allah menene hadafin manzo Allah yace saboda wanda ya muna najiya da daddare rana ya samu daman tuba idan wuni ya kare to ayyukan da muka aikata a wuni an rufe file din yanzu da a bude sabon file kuma da za a dauki ayyukan dare to kafin ayyukan dare ya kare an kai ayyukan rana ma Allah subhanahu wataala saboda wanda ya muna na da rana kuma ya samu daman tuba idan dare ya kare to za a bude sabon file na kuma recording ayyukan rana to wannan ayyukan daren kuma za a kai ma Allah a lokacin kuma wanda ya muna na da daddare shi kuma zai samu daman ya tuba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa yurfa'u ilaihi amalul layli bin yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil layl shine muka ja wani hadisi wanda shi ma Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yurfa'u ilaihi amalul layli bin nahari wa amalun nahari bil layl to abinda wannan hadisin yake nufi shine yanzu ba muna cikin dare ba haka ne ko akwai wuni da zai biyo bayan wannan dare to shine da yace yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar za a kai ma Allah ayyukan da muka aikata yau da daddare kafin mu fara ayyukan gobe da safe sannan yanzu mun shiga dare awanni biyu ko uku da suka wuce muna cikin wuni to an kai ma Allah ayyukan da muka aikata cikin wuni kafin mu fara ayyukan dare muna ganewa ku saboda haka wannan shine abinda wannan hadisin yake nufi kamar yadda yazo a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wan-nahari yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa akwai mala'iku da suke canjin duty akan ku dare da wuni. Mala'iku suna canjin aiki akan ku dare da wuni. Manzo Allah ya ce wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr. Waɗannan mala'iku suna haduwa a lokacin sallar azhar, afwan lokacin sallar al-asr da kuma lokacin sallar asuba. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Waɗanda suka kwana tare da ku su kuma sai su haura sama. Fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Sai ubangijinsu ya tambaye su bayan ya fi su sani, amma tambaya ta izza da mulki. Sai ce da su kaifa taraktum ibadi, lokacin da za ku baro ƙasa ya ku bar bayina. Fa yaquluna taraknahum muhum yusalluna wa atainahum muhum yusallun. Sai ce Allah, lokacin da zamu zo mun same su suna sallah, lokacin da zamu taho kuma lokacin da muka tafi mun same su suna sallah, da zamu dawo ma kuma mun bar su suna sallah. To saboda haka kaga kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine wayannan mala'ikun su ne suke kai ma Allah ayyukan bayi. Yanzu a mala'ikun manzo Allah ya ce suna canjin aiki, suna ta'aqubi a cikin ku. Wasu zo da azhar la al-asr, wasu kuma su zo da asuba. Wanda suka zo da la'asar to su ne da su kwana, da su ne duty kenan je yan asibiti ko da su kwana ne su. Idan asuba ta yi to su kuma za su koma, to wasu kuma za su zo, to waɗanda kuma za su zo da safe yan morning duty kenan, to su kuma za su wuni tare da ku, da su wuni. Saboda haka su wanda za su zo da la'asar to za su saiti sai lokacin sallar la'asar sai su sauko. Sai ya zamana cewa su kuma wanda za su koma da la'asar su kuma suna bayan ƙasa, ba su koma ba tukunna. Da haka zai zamana da waɗanda suka zo da la'asar, da waɗanda suka kwana, dukansu za mu yi sallar la'asar tare da su a nan ƙasa. Su waɗanda suka zo don su kwana sai su kwana, waɗanda za su koma kuma sai su koma. Washe gari kuma da asuba, to su waɗanda suka kwana za su tsaya su yi asuba a nan ƙasa, su kuma waɗanda za su yi wuni su kuma za su zo lokacin. Da haka sai a haɗu da su a lokacin sallar asuba. Da haka dukansu in sun koma sai Allah ya tambaye su yaya kuka samu bayina. Sai su ce Allah, mun baro su suna mun same su suna sallah san da muka je, yanzu ma kuma da za mu baro mun baro su suna sallah. Kaga wannan kuma yana nuna mana falalar yin sallah a cikin jami'i, falalar yin sallah a cikin jami'i. Domin cewa za su yi mun baro su suna sallah, ba za su ce mun baro shi yana sallah ba. Da haka in baka yi sallah a cikin jami'i ba, to baka fada cikin waɗanda za a ce an baro su suna sallah. To sannan kuma wannan hadisin kamar yadda muka ambata littafi ne da yake mana bayani akan hadisan imani. Na daga cikin hadisan imani shine wani zai fara tambaya, to ai akwai bambance-bambancen lokacin sallah, haka ne ko ba haka ba? Bai wa nan masallacin suna sallan asuba karfe 5 da minti 10, can masallacin suna karfe 5, can masallacin suna 5 da minti 20, to wani lokaci suke saukowa? To wannan hadisan hadisai ne na imani da ba a tsaya tambaya yaya aka yi. Sannan kuma ai lokacin sallan asuba a Najeriya ba shine lokacin sallan asuba a Saudiya ba, haka ne ko? Akwai tazaran awanni. To yanzu ba za ka tsaya kana takayyuf, kana takyif, kana tamzir, kana canza, kana yaya za a yi kaza, yaya za a yi kaza ba, sai ka ce sallamna, mun sallama. Wannan su ne hadisan imani, ba a tsayawa jayayya a kansu, ba a tsayawa cewa yaya aka yi kaza, a'a yaya za a yi kaza ya faru, a'a manzon Allah ya faɗa cewa kaza ya faru, eh khalas shikin hadisan imani kenan. Shi yasa wani da ya zo cikin masu kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai ai daga cikin dalilan da yasa su ba su yarda da hadisai ba shine wai galibin hadisai suna ɗauke da abin da ya saba ma hankali da waƙi'i. Kaga kenan shi a wajensa duk wani hadisin da ya saba ma hankali da waƙi'i to gurɓataccen hadisi ne. To sai mu ce ai in ka ɗauki wannan ka'idan ka sa a kan hadisai to shi kanshi Qur'anin ba za ka rusa shi, shi kanshi Alƙur'anin za ka rusa shi. Dai shi karan kanshi Alƙur'anin a wajaje da yawa ya saba ma waƙi'i da hankali. Yanzu misali ai a waƙi'i abin da ya saba faruwa waƙi'i kenan ko? da kuma hankali lafiyayye. Duk matan da kaga ta haihu, ta haihu ne ba a karan kanta ita kadai ba, sai da namiji ya sadu da ita kafin ta haihu. To amma sai gashi Allah a cikin Al-Qur'ani yana ba mu kissan na na Maryama alaiha salam cewa ta haihu ba namiji. Allah kuma ya bada shaidan cewa ahsanat farjaha wa Maryama binti Imran allati ahsanat farjaha. Allah ya ce ta tsare al'aurarta ba ta yi zina ba, amma duk da haka kuma gashi ta haihu kuma ba ta yi aure ba. To ya aka yi kenan? Sai Allah ya ce fa nafakhna fihi min ruhina, mu ne muka yi busa a cikin mahaifanta kuma ta haihu. Daka duk inda Allah ya zo, mafiya yawan annabawan Allah in Allah zai kira su baya kirayensu da sunayen mahaifansu. Bara ka ji an ce Musa ibn Imran, bara ka ji an ce Suleiman ibn Daud ba, sai dai ka ji an kira gayen sunan. Amma in an zo kiran Annabi Isa sai ka ji an ce Isa ibn Maryama, Annabi Isa dan nana Maryama. Dan a tabbatar mana sara cewa ku da kuka ce Annabi Isa dan Allah ne, to ba dan Allah bane, dan waye shi dan nana Maryama ne, to waye ubansa? Bai da shi. Kaga yanzu kenan in ya zama in hadisi ya saba ma waqi'i da hankali za a yadda shi, to su ma waɗannan ayoyin da suka zo a suratul Maryama da suratul Ali Imran da cikin suratul Tahrim su ma sai a je a cire su, saboda su ma sun saba ma waqi'i, ba a saba mace ta haihu ita kadai ba. Amma gashi ya faru. Sannan misali ai abin da muka saba na waqi'i shine mun saba cewa duk wanda ya mutu baya dawowa, duk wanda ya mutu baya dawowa. Amma yau sai gashi Allah ya faɗa mana cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya roki Allah ya ce ka nuna min rabbi arini kaifa tuhil mauta, nuna min yadda kake rayar da matattu. Karshe Allah ya ce da shi ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka daddaka naman su ka cakuɗa naman, sannan ka raba naman gida hudu, ka je ka samu dutse ɗaya ka sa kashi kashi ɗaya, ka samu wani dutse ka ƙara sa kashi ɗaya, ka samu wani dutse ka rarraba su akan duwatsu. Allah ya ce thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, sai kuma ka koma gefe ka ce tantabara, zaka ta haɗo ta taso, ka ce agwagwa, zaka duk ka kira su zaka sun taso. Allah ya ce wa'lam anna Allah azizun hakim, ka san cewa Allah mabuwayi ne, mai hikima ne, Allah zai iya yin komai. Yanzu a waqi'i da hankali a ce ka yanka kaza, ka yanka tantabara, ka yanka agwagwa, ka yanka talatulu, sai ka hada su kai dambun naman su, sai kuma ka cakuɗa su, ba ma wai zallan ka kira su su taso a raye ba, a baka aiki a ce maka gashi nan a kwando, a ce ka ware a wannan dambun naman, ka ware dambun kaza daban, dambun talatulu daban, na tantabara daban, na awawa daban, dan Allah ya zaka yi ka yada. Bayan an cakuɗa su duka sun zama dambu a waje ɗaya, kawai a ce ka ware, ya zaka yi ka yaka? Ai aiki ne aka waka. To ballantana kuma a ce ka tsaya gefe ka ce kaza kuma ka taso ta zo. Kaga wannan shi ma fa ya saba ma hankali, kuma ya saba ma waqi'i. Ashe kenan in har hadisi ya saba ma hankali ko waqi'i za a yadda shi, to ayoyin Qur'ani da yawa su ma za a zubar da su. Sannan Allah ya ba mu labarin waɗanda annoba ya tashi a garin su, suka gudo suka bar garin don gudun mutuwa. Sai da suka isa inda suka je Allah ya ce ku mutu, suka mutu, Allah ya ce ku tashi, kuma suka tashi. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahu. Allah ya ce duk sun gama guduwa, Allah sai ya ce ku mutu, sai suka mutu, ya ce ku tashi. Ai waqi'i mun sani duk wanda ya mutu baya tashi, bai dawowa. In har ka yadda Qur'ani ya bada labarin wani ya mutu ya dawo, kuma ya saba ma waqi'i, to bai kamata kuma yin hadisi ya zo da wannan labarin kuma a kare ta shi ba, bai kamata ba. To target din inda ake so a isa shine so ake a rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su. Abinda kuma zaka dauka shine shi Al-Qur'ani baya taba fassaruwa a fahimce shi, dole sai da hadisi, dole sai da hadisi. Kuma Al-Qur'ani ya fi buƙatuwa izuwa ga hadisi sama da yadda hadisi yake buƙatuwa izuwa ga Qur'ani. domin shi Qur'ani ba fasara hadisi yake ba, hadisi shike fasara al-Qur'ani. Saboda haka guduma wanda sunna take ba mu Qur'ani yafi guduma wanda Qur'ani ke ba mu sunna. Kamar yanzu misali, idan ka samu uba da da, shi uba yana ba mu ɗansa gudumawa, ya ciyar da shi, ya shayar da shi, ya tufatin da shi, ya karantar da shi, ya bashi kaza, duk ya gama abin da ya mishi. Shi kuma uban zai aiki ɗan ya je ya siyo min kaza, ya siyo min kaza, ya siyo min kaza. Yanzu tambaya a nan shi ne, da guduma wanda shi uba ya ba mu ɗa, na ciyar da shi, da tufatin da shi, da ilmantar da shi, da bashi inda zai zauna, da kuma guduma wanda shi ɗa ya ba mu uba na zuwa masa aika, wanne fi girma? Wanda uba ya ba ɗa, ko? Haka Qur'ani da sunna suke. Guduma wanda Qur'ani da sunna ke ba mu Qur'ani ya fi guduma wanda Al-Qur'ani ke ba sunna. Don shi Qur'ani gundarinsa, ita sunna galibinta tana zuwa ce mufassala, tana zuwa ne a bayyane a fili. Al-Qur'ani kuma mafiya yawa yana zuwa ne mujmal, a dunkule yake zuwa. Abinda yake bayyana shi a fili shine sunna. Jama'a muna ganewa ko? Saboda haka sunna ita take bayyana Al-Qur'ani, Al-Qur'ani kuma dama yana zuwa ne a dunkule, sunna kuma sai ta bayyana shi. Wallahu alam. Saboda haka shi Al-Qur'ani shine yake bayanin sunna. A sunna ita ce take bayanin Al-Qur'ani. Daka ba yadda za a yi kai addini ba hadisi. Ba yadda za a yi kai addini babu hadisi. Kuma yanzu duk wanda ya dauki aqidar cewa shi dan hadisi zalla ne, akwai abubuwa da yawa na rayuwarsa da za su saba dan Qur'ani zalla. Yanzu in ka samu dan Qur'ani zalla, kamar yadda wani malami yake cewa wani ne cikin yan Qur'ani zalla ya zo za su yi mukabala da wani malami, kafin a fara mukabala malami yasa aka yi masa farfesun kifi, ya zai kwashi dabga da kyau, ya ɗeba da kyau yadda ya dace, ya kazo aka zauna da a fara mukabala, sai ce to kafin a fara mukabala tambaya ɗaya zan maka, wai halatta maka cin kifi? Ina sunan kifi a Qur'ani? Babu. Ya ce na biyu, ita wannan kifin ba yanka ta aka yi ba, kashe ta aka yi, a mushe aka ci ta. Allah kuma ya ce hurrimat alaikum almaytatu, duk mushe an haramta muku ci. Ya ce to ai shi kifi ana iya cin shi a mushe, wa ya ce ana cin shi a mushe? Ina ayan take a Qur'ani da ta ce ban da kifi? Dole fa hadisi zaka koma. Saboda haka kai karan kanka wannan cin kifin da kai ka saba wa Qur'ani, dan Qur'ani cewa duk mushe an haramta muku cin sa. To in kuwa har ka ci kifi mushe, to ka saba wa Qur'ani, to dole sai ka dawo hadisi. Manzo Allah ya ce uhillat lana maitatani wa damani, an haramta, an halatta mana cin mushe biyu da kuma jini guda biyu, daga cikin mushen da aka halatta ci akwai kifi a ciki. Tunda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi teku shine at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, ruwansa mai tsarki ne, mushen cikinsa ma kuma halal ne, mushen cikinsa halal ne. Saboda haka kaga kenan shi kanshi rayuwar ma ba zai yi a ce wai da Qur'ani zalla za a tafi ba, ba zai yi ba. Dole sai an hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Daka wannan hadisai ne na imani, hadisan imani kuma da ayoyin imani, duk inda aka ce ga hadisi ne ya tabbata to sallama wake so kai. Ai ba ma a gane kana da imani sai an kawo maka abin da ya saba ma hankalinka kuma ka yadda, ta nan ne ma za ka gane imaninka. Amma an kawo maka abin da ya daidai da hankalinka, to ina gwajin imani? Ai babu gwajin imani a ciki. Yanzu misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran alkiyama Allah zai taho, kamar yadda Allah ya faɗi cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, mala'iku guda takwas. Wasu malamai suka ce sawun mala'iku sawu takwas suna rike da al'arshin Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangiji zai zo da mala'iku sawu sawu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mala'ika da ke rike da al'arshin Allah kansa yana saman sama ta bakwai, kafarsa tana ƙasan ƙasa ta bakwai. To sai ka ce mun sallama, saboda manzo Allah ya faɗa. To karka tsaya tambaya to ina gangan jikinsa yake, to wannan tambayar da zaka tsaya yi sai ka karshe tafiya in tafi tafiya ma sai ka kare ta manzo Allah mun gane ku sallallahu alaihi wa sallam da ka kun ga wannan hadisin yanzu yana nuna mana cewa malaiku suna saukowa lokacin sallah suna kuma komawa lokacin sallah to ba za ka ce wani lokacin sallah ɗaya a ciki ai lokacin sallar mu daban na Saudiya lokacin sallar mu daban da na China lokacin sallar mu daban da na kaza sai ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna fahimta ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace hijabuhun nur kafin nan a bisa ga wannan gabar zamu fahimci cewa a Allah yana sama tunda aka ce yurfa'u ilaihi ana dagawa a haura da shi zuwa gare shi kako duk abin da aka ce an haura da shi zuwa kaza to ya nuna kenan an haura da shi daga kasa zuwa ina zuwa sama duk abin da za a ce ba haurawa da shi za a yi ba za a kai shi ko ina ne ai kaka ba za a ce za a haura da shi ba saboda haka wannan hadisin yana tabbatar mana cewa Allah yana sama kamar yadda Allah ya tabbata da ayoyin Alkur'ani a amintum man fis sama an yaqsi bikum ja'a amintum am man fis sama an yaqsi bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama an yursil alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji tausayin wanda ke kasa Allah da yake sama sai ya tausaya muku saboda haka wannan hadisi na tabbatar mana cewa Allah yana sama shine Allah yace ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah ne dada dan kalmomi ke hauhawa sannan ayyuka nagari kuma suke daga kalmomi ma'ana in kai tasbihi ko tahmidi ko kai zikiri ko istighfari to yana haurawa zuwa sama idan kana so ayyukan kalmominka da ka faɗa istighfarin ka da tasbihin ka su isa da wuri to bi bayan su da ayyuka nagari to ga wato yi masa to tokare shi da ayyuka na gari sai zama ya tare shi ya kare sama da shi saboda haka ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wataala yana sama wani ya kawo wata baiwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son yanta ta kama ta jarabawa manzo Allah yace da ita man ana waye ni yace anta rasulullah kai manzo Allah ne sai yace mata aina Allah ina Allah yake sai tace fi sama Allah yana sama sai manzo Allah yace da shi a atiqaha fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce ita saboda haka Allah yana sama babu kuma inda zaka aje Allah ya dace da zatin Allah in ba sama ba sai sama domin sama shine tsaftataccen waje Allah kuma tayyib ne inna Allah ta'ala tayyib Allah tsarkakakke ne shi tsaftatacce ne shi in ka aje Allah kasa kuma akwai na kasoshi da najizoci a bayan kasa bai dace da Allah ba kuma subhanahu wataala bai dace da Allah ba kuma yanzu misali mutum ne yanzu zai zo wajen maulidi sai karanto hadisi Isra'i da Mi'raji ce an haura da annabi zuwa sama ya isa fadan Allah ya isa inda kowa bai taba zuwa ba alai je karbo salloli ya gama ya dawo yayi kaza yayi kaza duk bayan ya gama wannan kuma sai ya ce maka Allah yana ko ina to manzo Allah da yaje sama wajen waje ai idan Allah na ko ina ba bukata a zuwa dauki annabi a kai shi sama aiko ba bukata haka in Allah na ko ina ba sai ya dauki annabi an kai shi sama ba kawai kike ne a cikin wata kwana ne cikin garin Makka ko sai su gamu da Allah sai ya bashi salloli tunda yana ko ina za a iya gamuwa da shi kenan to kamar ne yake yawan maimaitawa shi ita wannan aqida ta Allah na ko ina akwai target a kanta target din inda ake so a isa ita ce aqida ta hulul aqida ta hululi shine ka yadda cewa Allah yana shiga jikin bayinsa ya saje da su ai yanzu aka ce Allah na sama ai ba wani shein da zai ce Allah ya shiga jikinsa ko saboda kowa ya san cewa shei bai taba zuwa sama ba amma in an ce Allah na ko ina to ba mamaki sai ya ce eh to mai yiwa sun gamu da Allah a wani kona ya shiga jikinsa to inda ake so a isa shine aqidar komai Allah aqidar komai Allah gidan hululi kenan in ce Allah na sajewa da bayinsa daka za a nuna maka shehi a ce maka to ga shehi nan to ga Annabi Muhammad kai Allah ma ga shi nan kuma kaga dan adam ai kana kallon kanka kalli kanka da sifofin ka tana kasa ka san kai baka kamata ka zama Allah ba ko baka cancanci Allah ya shige jikinka ba kai kalli sifofin ka na kasa ka gani yunwa kadai in ta tashi ka sai ta rigitsa maka lissafi ana magana ba ka gane me yake cewa ya kanin kuma kana gaba ba komai ya jawo ba illa me yunwa yunwa to wannan surutayyen da ake ta yi a kasa kasa ba dadi mulkin wane ba dadi mulkin wane ba dadi din me yake yi yunwa ce ake ji yunwa ce ake ji to da zai korafin ana yunwa tsakani da Allah ya dace zama Allah me kamata zama Allah ba me kamata zama Allah ba ai ko gwamna ka zama ai me kamata ka ji yunwa ba me kamata kai korafin ana yunwa ba saboda haka kaga ba zai yiwu a ce wato Allah yana ko ina ba da haka inda ya dace da Allah shine a ce Allah madaukakin sarki yana sama sannan a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ana kai ayyukan bayi zuwa wajen Ubangiji malamai suna cewa matakan daukaka ayyukan bayi zuwa wajen Allah matakai ne guda uku akwai ar-raf'ul yaumi akwai ar-raf'ul usbu'i akwai ar-raf'us sanawi akwai mataki na farko shine matakin da ake daukan ayyukan bayi akai zuwa ga Allah on a daily basis kullun kenan shine kamar yadda wannan hadisin ya nuna mana cewa ana kai ayyukan rana gabanin bayi su fara ayyukan dare ana kai ayyukan dare gabanin su fara ayyukan rana daga in dare ya wuce to kafin a shiga cikin muni a fara ayyukan ayyukan dare ya isa gaban Allah in muni ya wuce gabanin a shiga cikin dare a fara ayyukan dare ayyukan munin ya isa gaban Allah wannan na kullun kenan sannan akwai ar-raf'u al-usbu'i wanda ake kaiwa duk sati shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa turadul a'mal fi kulli yawmin khamisin wa ithnain manzon Allah yake fi kulli yawmin khamisi wa ithnain manzo Allah yake cewa a kowanne sati ana kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah ranar litinin da kuma ran alhamis fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a dukkanin mutumin da baya yi ma Allah shirka in an kai ayyukan sa gaban Allah Allah sai ya ce na yafi masa an gafarta masa yace illa mar'an kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai dai mutumin da ya zama akwai gaba da rashin jituwa da rashin shiri tsakaninsa da dan uwansa sai Allah ya ce utruku hadaini hatta yafi'a wannan kuma sai sun gyara utruku hadaini hatta yastaliha wannan kuma sai sun sulhunta tsakaninsu kaga kenan wannan hadisin ya nuna mana yadda ake kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah duk ranar litinin da kuma ranar alhamis duk sati kenan sannan akwai al-ardus sanawi duk shekara kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin sai nuna hadisin Imam An-Nisa'i wanda sahabi Usama ibn Zaid ya rawaito yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yace me yasa naga cewa babu watan da kake yawan azumtanta kamar yadda kake yawan azumtan watan sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan wata ne da mutane suke da kana game da shi watan da ke tsakanin Rajab da Ramadan wa huwa shahrun turfau fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne da ake kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'i ina so akai ayyuka na gaban Allah ina azumi kaga wannan wato na shekara kenan wanda ake kai wa duk watan Sha'ban ake kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah gabanin a shiga cikin watan Ramadan saboda haka wannan yana nuna mana a yadda ake kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da cewa a hijabuhu nur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shamakin da ke tsakanin bayi da ubangijinsa shine da bayi da ubangijinsu shine haske lauka shafahu inda Allah zai yaye wannan shamakin la ahraqat subhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khilkihi, da watu hasken kyallin fuskansa da sai ya kone duk abin da ganin sa ya isa zuwa gare shi. Kaga ai kuma ganin Allah na isa zuwa komai. To inda Allah zai yaye shamakin da ke tsakanin sa da mutane, tsakanin sa da duniya, da duk abin da Allah ya isa ganin sa ya isa zuwa gare shi ya kone. Kaga duniya da abin da ke cikin ta sai ya kone kenan. Shi yasa shi Allah kaga la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Gannai idanu ba su riskan Allah, Allah kuma yana riskan idanu. Allah yana ganin komai, komai kuma bai ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yake cewa Allahu nuru samawati wal ard, mathal nurihi ka mishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az zujajatu ka annaha kawkabun durri, yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyya, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al amthala lin nasi wallahu bi kulli shay'in alim. Allah ta'ala yana cewa shi Allah, Allahu nuru samawati wal ard, Allah madaukakin sarki shine hasken sammai da kasai. Mathalu nurihi, Allah ya ce misalin hasken Allah, kamith ka mathali mathal nurihi kamishkatin fiha misbah, misalin hasken Allah, Allah yake cewa kamar alkuki ne da fitila take cikin sa. Al misbahu fi zujaja, fitilan kuma tana cikin karau. Az zujajatu, shi kuma wannan karau din, ka annaha kawkabun durri, kamar tauraro ne na lu'lu'u mai haskawa. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna, ana kunna ta da man bishiya mai albarka, bishiyan zaitun. La sharqiyatin wala gharbiyya, ita wannan bishiyan ba daga mahudar rana take ba, ba kuma daga fadar rana ba. Yakadu zaitu hayudhi, wato man wannan bishiyan na zaitun shi ta kanshi yana haskawa. Walau lan tamsasuna, koda ba a kitta mata wuta ba, saboda hasken Allah subhanahu wa ta'ala. Misali da yake bayarwa, Allah ya ce nurun ala nur, haske akan haske. Yahdi Allahu li nurihi man yasha, Allah yana shirye da haskensa ga wanda ya ga dama. Wa yadribu Allahu al amthala lin nas, Allah yana buga wa mutane misali. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki masani ne game da dukkan komai. To wannan gaban ta cewa hijabuhun nur, in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala, sai mu tashi akan shi, saboda bayani akan shi na da fadi. Saboda haka Allah ya kai mu sati mai zuwa, za mu tashi akan shi, sai mu karasa hadisin, sai mu tafi zuwa hadisi na gaba insha Allah. Abinda muka fada daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kure, Allah ya shafe mana. Sallallahu alaihi wasallam, baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.